الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1430 yinin da yazo daidai da nawa ne 9 ga watan 3 shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu cikin littafi mai suna ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibnu abdul halim ibnu abdus salam ibnu taymiya al harrani al dimashqi al mutawaffa sanat 28700 wannan kuma shine majalisin mu na 66 malan yana cewa wa hadha listishfa'u wat tawassulu to sai da na fara ja ka ce ga wannan to yanzu zo na wa hadha listishfa'u wat tawassulu haqiqatuhu at tawassulu bi du'a'ihi fa innahu kana yad'u lil mutawassil bihi المستشفى به والناس يدعون معه كما أن المسلمين لما أجدبوا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب ومنابت الشجر وبطون الأودية فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما مالا ibnu taymiya Allah ya kara masa rahama yana fassara hakikanin abinda ake nufi da tawassuli ko kuma abinda ake nufi da al-istishfa'u wa hadha al-istishfa'u wannan neman kamun kafa din kamar yanda yazo a cikin hadisin Umar da kuma abinda Muawiya dan Abu Sufyan yayi yayin da aka yi musu fari a Sham ya nemi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi yayi kamun kafa da shi yace to wannan kamun kafar ko wannan tawassulin haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'i haqiqanan abinda ake nufi shine yin tawassuli ta hanyar addu'arsa ta hanyar addu'ar da al-Abbas ibn Abdul Muttalib zai yi Allah madaukakin sarki ya bada ruwa ko kuma ta hanyar da shi al-Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi zai yi a zamanin Muawiya Allah ya ba su ruwa ce haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'i tawassuli da addu'a wannan abu ne da shari'a ta yadda da shi shari'a ta zo da wannan fa innahu kana yad'u lil mutawassali bihi al mustashfa bihi wan nasu yad'una ma'ahu domin shi wanda zai yi tawassuli din ya kasance zai yi addu'a ga shi wanda za a yi tawassulin da shi ya neme shi da yayi addu'a wanda za a nemi kamun kafar da shi wannan lamun din ba haka take ba yad'u al-mutawassalu bihi ba ya lil-mutawassali ba haka dai yake a wajen ku lil ne ko, to ku gyara almutawassalu bihi zai zama. Fa innahu kana yad'u almutawassalu bihi almustashfa'u bihi wan nasu yad'una ma'ahu. Shi wanda za a yi tawassulin da shi kamar al-Abbas kenan, ko kuma Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, shi ne wanda za a yi tawassulin da shi, shi ne wanda za a yi kamun kafar da shi, to zai yi addu'a ne. Wan nasu yad'una ma'ahu, su ma kuma mutane su yi addu'a tare da shi. Wannan shi ne hakikanin tawassuli da shi, wanda aka yi tawassuli da shi. Ma'ana ya yi addu’a, mutane su yi addu’a tare da shi, shi ne tawassulin, ba wani abu daban ba. Ba wai yana can zaune a gida ba, a nan kuma masallaci mutane suna cewa muna tawassuli da wani, a’a. Sukan neme shi ne da ya yi addu’a, su ma kuma su yi addu’a tare da shi, kamar yadda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya yi addu’a, su Sayyidina Umar su ma suka yi addu’a tare da shi. Haka nan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi shi ma addu’a ya yi. Sannan Mu'awiya da sauran waɗanda suke tare da shi su ma suka taya shi wannan addu'a. Shi ne hakikanin abin da ake nufi da tawassuli. Yad'u al-mutawassalu bihi al-mustashfa'u bihi wan-nasu yad'una ma'ahu. Kama anna al-muslimina lamma ujibu ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama. Yace kamar yayin da aka yi wa musulmi fari a zamanin ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama, da khala alayhi a'rabiyyun. Sai wani bakauye ya shigo masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam na kan minbari yana huduba. Fa qala, sai ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi halakatil amwal, ya ma'aikin Allah dukiyoyi fa sun halaka, wan qata'atis subul, hanyoyi gaba daya sun yanke, wato gaba daya babu guzuri, shine ma'anar inqita'is subul, babu guzuri, babu abinci. Fad'ullaha yughithuna, ka roƙa mana Allah ya kawo mana ɗauki, ya bamu, ya agaje mu. Farafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannayensa biyu, wa qala, yace allahumma agithna, allahumma agithna, ya ubangiji kawo mana ɗauki, ya ubangiji kawo mana ɗauki, ya ubangiji ka tallafa, ya ubangiji ka taimaka. Wa ma fis sama'i quza'a, a lokacin da ya da wannan abin ya faru a sararin samaniya babu alamar hadari, babu alamar hadari. Quza'a shine hadarin da yake sama, wanda yake dauke da ruwa, shine ake cewa Quza'a. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa cewa ayi addu'a din, babu koda hadari a sararin samaniya. Fa nasha'at sahabatu min jihatil bahri, daga yin wannan addu'a tashi, sai kenan sai girgije ya taso daga bangaren teku. Fa mutsiru usbu'an, aka yi musu ruwan sama na sati guda cir, la yarawna fihi shams, wanda tsawon sati guda ba ma ta ganin rana, saboda hadari ya rufe sararin samaniya, ana ta yin ruwa ma maku kamar da bakin ƙwarya. Hatta da khalal a'rabiyyu, har shi ba ƙauyen nan sati mai zuwa kuma sai ya sake shigowa masallaci, aw ghayruhu, ko wani ba ƙauyen ne ya sake shigowa masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba. Fa qala, sai ya ce, ya rasulullahi in qata'atis subul, to ya rasulullahi kuma hanyoyi kuma yanzu sun yanki, yanzu kuma yana nufin babu hanya, wato duk ko ina ruwa ya cika ko ina babu hanya. In qata'atis subul na farko yana nufin hanyoyi sun yanki, babu guzuri na tafiye tafiye. Yanzu kuma in qata'atis subul, babu hanyoyin da za a abin hawa zai bi, ko kuma mutafi a ƙasa zai taka wuce, saboda ko ina ruwa ya cika shi. Wata haddama al-buryanu, gine-gine din sun rushe. Fad'ullaha yakshifuha anna, ka roki Allah ya kwaranye mana, ya yaye mana kuma wannan ruwan sama. Farafa'a yadayhi, daga nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sake ɗaga hannunsa, wa qala, yace allahumma hawalaina wa la alaina, ya ubangiji kayi daura da mu, wato ka kawar da ruwan can gefen Madina, wa la alaina, ba a kanmu ba. Kaga annabi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai roki Allah madaukakin sarki da ya dakatar da ruwan ba, wanda yana daga cikin ladabi, sai ya nemi cewa ubangiji ya dauke ruwan daga cikin ƙwaryar garin Madina, yayi can wajen Madina da shi, shine hawalaina, can gefen Madina, la alaina, ba akan mu mutanen cikin Madina ba. Allahumma alal akami, ya ubangiji a zubar da ruwan can akan tuddai, wazzirabi, azzirab sune kananan duwar wasu, can kan ƙanƙananan duwar wasu, wa manabit shajari, da gurin da bishiyoyi ke tsira, wa butunil audiya, da cikin kwazazzabai da rafuffuka. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi, ya roki Allah cewa ya mayar da ruwan can, ya zuba a wasu gurare can wanda ba zai cutar da kowa ba kuma za a amfana. Yayin da ya zuba a guraren da bishiyoyi ke fita ko kuma cikin rafuka, kaga za a amfana da shi. To wannan yana daga cikin ladabi na manzo sallallahu alaihi wasallama, bai ce Ubangiji a tsayar da ruwan nan ba, sai ya nemi Ubangiji ya ɗauke ruwan ya maida shi can inda ba za a cutar da jama'a ba kuma sannan al'umma za ta amfana da shi. Fanjabat anil madina, daga nan sai wannan girgije gaba ɗaya sai kwaranyi daga madina gaba ɗaya, sai madina ta zama fayau babu komai, kamar hijabu saubu, kamar yadda ake kwaranye sufa, kamar yadda ake cire riga haka, kamar an cire wa madina rigar girgije ɗin. Wato wannan yana nuna irin yadda Ubangiji ya ansa wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin gaggawa addu'ar da ya yi. Lokacin da aka yi addu'a ta farko, sama babu girgije, amma sai gashi sahabbai sun fita suna tafiya a cikin ruwa. Ubangiji ya karɓa addu'ar nan da nan, girgije ya taso har kuma an samu ruwa. Haka nan lokacin da ya addu'a nan da nan, sai Ubangiji ya ɗauke girgijen daga nan ya kawar da shi, kamar an cire riga, kamar wannan girgije riga ce a jikin farfajiyar sararin samaniyar Madina aka tuɓe mata. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi tawassuli da shi, amma menene ma'anar tawassuli da shi? Shine an roƙe shi ya yi addu'a. Irin wannan ne abinda Sayyidina Umar ya ce, mun kasance idan aka yi mana fari a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da shi. Shine ma'anar maganar Sayyidina Umar, muna tawassuli da shi. Yaya sukan je su ce ya Rasulullah ayi addu'a ga halin da ake ciki? Wannan shine fassarar maganar Sayyidina Umar. Yace to amma yanzu muna tawassuli da Al-Abbas. Menene ma'anar tawassuli da Al-Abbas? Shine Al-Abbas shi kuma zai yi musu addu'a. Wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fatasqina. Kaga inda tawassuli da zati ne, ba abinda zai sa su Umar ba za su ci gaba ba. Za su iya ci gaba da cewa ya Ubangiji muna tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ka shayar da mu ruwa. Ko da kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su, amma da yake tawassulin da addu'a ne. Sai ya zan ba wanda zai addu'a lokacin, sai shi Al-Abbas suka yi tawassuli da shi, ya kuma daga hannu ya addu'a. Zamanin Sayyidina Muawiya sai aka yi tawassuli da shi wannan bawan Allah Yazid ibn al-Aswad. To wannan shine ma'anar at-tawassul a cikin wancan wadancan ruwayoyi da suka zo. Wa fi hadithin akhar fi sunan Abi Dawud wa ghayrihi anna rajulan qala lahu inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alayka. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. وده حديث دبن وند أبو داود يروي توشي دواننسا أبايا قباتا أكوي مغانا أتكي إسناد الحديث أن رجلا قال ونمتن ياتي ومائكي صلى الله عليه وسلم قال له ياتي ومائكي إنا نستشفئ بك على الله مومنا كامن قفا دكي قال ونستشفئ بالله عليك كما منا كامن قفا دألا قريك تمنا كامن قفا دكي قال كما منا كامن قفا دألا قريك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سمائكي صلى الله عليه وسلم يتسبيه إلى النب an faɗi magana wacce take da ban mamaki, ce subhanallah hatta ru'iya zalika fi wujuhi ashabihi, har sai da aka ga alamar tashin hankali a fuskokin sahabbansa. Wato ganin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama abin ya sa shi har yayi tasbihi irin wannan subhanallah, sahabbai su ma suka firgita. Wa qala, sai yace wai haka, yace kai canka, ya ga mutumin nan, atadri ma Allah, ka san ko waye Allah? Ka san waye Allah? Inna Allah la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqihi, ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa. Wato kana kamun kafa da wani daga cikin halitta zuwa ga wani daga cikin halitta? Wato zaka zo gurin mutum ka ce da Allah ina kamun kafa da kai, ka nema mun abu kaza gurin wani? Kaga zai je gurin wancan ya roke shi, shi da Allah ka taimaka ma wani? Ko ka kama kafa da wani halitta zuwa ga Allah, sai da Allah wani a yi mun addu'a, a roƙa mun Allah ya biya mun buƙatata, kaga duk wannan abu ne da hankali zai karba. Amma kace da Allah kake kamun kafa gurin wani halittarsa, ma'ana kenan Allah ya je ya roka maka wata buƙatar ka gurin wani halitta? Komai nashi ne, shi ke bayarwa. To ya za a ce an kama kafa da shi ya je ya nemo maka gurin wani halitta? To shine manzo Allah ya ce la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqihi, ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa. Wannan kuskure ne, kamar kana nuna cewa Ubangiji yana da bukata gurin wani halitta har zai je ya roki cewa abu kaza da Allah a taimaka mu wani da shi. Babu wannan, shi ke bayarwa, shi ne matukar. Inna ila rabbikal muntaha, an je Ubangiji kuma an tuke. Saboda haka shi dai za a kama kafa da wani daga cikin halittarsa zuwa gare shi, amma ba daga shi da shi ne za a kama kafa kuma zuwa ga wani halittarsa ba. Ya za ka yi sama kuma ka yi ƙasa? Wannan abin ba zai yiwu ba ga mutumin da ya san girman Allah. Shi ne ya ce sha'anullahi a'azamu min zalika, sha'anin Ubangiji ya fi wannan girma. Shine malam ya ce wa hadha yubayyinu anna ma'ana al-istishfa'i bi-shakhsi fi kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi huwa al-istishfa'u bi-du'a'ihi wa shafa'atihi. Kaga wannan hadisin da wanda ya gabata suna fito maka da bayani kalala cewa ma'anar istishfa'i, neman kamun kafa da wani mutum da za a yi, wanda yazo cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar sahabbansa, shine neman kamun kafa da shi ta hanyar addu'arsa ko shafa'arsa. Ka nemi kamun kafa ta hanyar samun addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shafa'arsa a gurin Allah. Laisa huwa su'alu bi zatihi, ba shine ka roki Allah da zatinsa ba, ka roki Allah da zatin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Fa innahu law kana hadha su'alu bi zatihi lakana su'alul khalqi billahi ta'ala awla min su'alil lahi bil khalqi. Da a ce ana nufin roko da zati, kalmar istishfa'i din tana nufin roko da zati, to da sai kasance as-su'alu bi zatihi law kana hadha as-su'alu bi zatihi lakana su'alul khalqi billahi ta'ala. To da ka roki Allah, ka roki halitta da zatin Allah, ce dan zatin Allah ku yi mun, da ya fi cancanta sama da ka roki Allah da zatin halitta, ka ce dan Allah dan zatin wane ka yi mun, sai dai ka ce wane dan zatin Allah ka yi mun. Ai wannan shi zai fi girma, domin zatin Ubangiji sama yake da kowa. Fa innahu law kana hadha as-su'alu bi zatihi la kana su'alul khalqi billahi ta'ala ay bi zati llahi ta'ala awla min su'alillahi bil khalqi ay bi zati al-khalqi walakin lamma kana ma'nahu huwa al-awwal. To kaga amma da yake ma'anarsa shine addu'a, in kace ina tawassuli da kai wani, ma'ana kai mun addu'a ba wai kana tawassuli da zatin sama, da inda zati zaka yi tawassuli, to kai tawassuli da zatin Allah shine zai fi sama kai tawassuli da zatin wani. Lamma kana ma'nahu huwa al-awwal, yayin da ya zama ma'anarsa shine ka roki Allah da addu'ar wani ko shafa'ar wani, ankara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam qawluhu nastashfi'u bika billahi alayka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan mutum inkarin maganar da yake cewa muna neman kamun kafa da Allah gare ka. Walam yunkir qawluhu, amma bai masa inkarin nastashfi'u bika ala Allah ba, da yake muna neman kamun kafa da Allah gare ka, muna neman kamun kafa gare ka, ko muna neman kamun kafa da kai ga Allah, bai masa inkarin wannan ba. Li anna shafi'a, domin wanda kake neman kamun kafa da shi, yas'alul mashhu'a ilayhi, yakan je ya roki wanda ake son a kama a nemi ceton ko a nemi kamun kafar wajensa, an yaqdi hajata talibi, da ya biya buƙatar shi mai neman buƙata din. Wallahu ta'ala la yas'alu ahadan min ibadihi, Allah kuwa madaukakin sarki baya roƙon wani daga cikin bayinsa, an yaqdi hawaija qalbihi, akan ya biya buƙatar halittarsa. Allah baya zuwa gurin wani, baya neman wani daga cikin bayinsa yace ka biya ma wani buƙatarsa, don shine mai biya. Wa in kana ba'du shu'ara idzakara istishfa'ahu billahi ta'ala, duk da cewa wani daga cikin mawaka ya ambaci neman kamun kafar shi da Allah, maimakon ya kama kafa zuwa ga Allah sai ya nemi kama kafa da Allah, inda yake cewa shafi'i ilayka Allahu la rabba ghayruhu wa laysa ila raddi ash-shafi'i sabilu. To kaga wannan kuskure ne, ce shafi'i ilayka Allahu, wanda zan yi kamun kafa da shi zuwa gare ka shine Allah, ma'ana shine zan sa ya roƙa min kai, ya nema min ka biya min buƙata ta. Wannan kuskure ne, la rabba ghayruhu, babu Ubangiji ba shi ba, wa laysa ila raddi ash-shafi'i sabilu, wanda kuma yazo yana neman kamun kafa ba a mayar da shi a kibiya masa bukata. To yace duk da wannan mawaki ya kawo wannan magana ta kusuri ce. Wa kadhalika ba'd al-ittihad al-ittihadiyya zakara annahu istashfa'a billahi ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan wasu irin masu wuce iyaka a cikin sha'anin sufanci waɗanda har suke da'awar haɗewar Allah da waninsa sune al-ittihadiyya, masu da'awar Allah yakan haɗe da wani su zama Allah, da ko su yi da'awar cewa duk wani halittaccen abu da ka gani, duk wani sababban abu da ka gani Allah ne, Allah ne ya sauka jikin wannan abun shi ma ya zama Allah. To waɗannan su ake kira al-ittihadiyya. To wani daga cikin irin waɗannan ya ambaci cewa wai yayi kamun kafa da Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To irin wanda suke da wannan aqida dan sun yi irin wannan magana ai ba wani abu mamaki bane. Mutumin da zai ga kowa ma Allah ne, kamar yayi kamun kafa da Allah ne zuwa Allah. Wa kilahuma khata'un wa dhalal. Duk waɗannan maganganu da shi na wancan mawakin da shi na wannan mai kamun kafa da Allah zuwa ga Annabi yace dukkan su kuskure ne ko bata ne. Bal huwa subhanahu al-mas'ulul mad'u. Bar bali wannan magana Allah madaukakin sarki shine wanda yake ake roƙonsa, shi ake tambaya, shine abin tambaya, shine ko abin roƙo. Allazi yas'aluhu kullu man fis samawati wal ard, wanda duk wanda suke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa shi suke roƙo. Walakin huwa tabaraka wa ta'ala ya'muru ibadahu fayuti'unahu, sai dai shi ubangiji abin da yake yi shine yana umartar bayansa su yi masa biyayya. Wa kullu man wajaba ta'atuhu min al-makhluqin, dukkan wani wanda ya zama na wajibi ne a yi masa da'a cikin halittu, annabawa da manzanni da iyaye da manya da aka ce a yi wa da'a, fa inna ma wajabat li'anna zalika ta'atun lillahi ta'ala, an ce a yi wa annabawa biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah, an ce a yi wa iyaye biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah, shuwagabanni an ce a yi musu biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah. Wato biyayya gare su ta wajaba saboda biyayya ce ga Allah madaukakin sarki, ashe da za su yi abinda ya saba wa biyayya ga Allah ba za a yi musu biyayya ba. Shi yasa Allah ce man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah, don haka da'ar wanda ba Allah ba tana tabbata ne, tana wajaba ne saboda da'a ce ga Allah. Far-rusulu yuballighuna 'anillahi amrahu, manzanni suna isar da umarni ne da ya zo musu daga Allah, abinda ubangiji ya umarce su isar shi suke isarwa. Faman ata'ahum faqad ata'a Allah, wanda ya musu biyayya Allah ya yi wa. Waman baya'ahum faqad baya'a Allah, wanda ya yi musu mubaya'a ya yi wa Allah. Qala Allah ta'ala, Allah yake cewa ma arsalna bir rasulin illa li yuta'a bi iznillah, babu wani manzo da muka aiko face dan a yi masa biyayya ne, bi iznillahi, amma da iznin Allah. Allah shi ya ba da wannan umarnin cewa a yi ma manzo biyayya, a yi masa da'a. Shi ya sa ba wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko face ya yi umarni da a yi masa biyayya, kuma wannan shi ne jigon aiko da annabin. Ba wani annabi da aka aiko shi kawai dan a rika kallonsa, kawai a ji ana son shi, kawai ka rika kallonsa, amma ba za ka yi masa da'a komai ba, babu shi. Duk annabawa an umarce su ne su kawo wani saƙo, kuma ku waɗanda aka kawo saƙon ku rungumi saƙon da su yi aiki da shi. Wannan shi ne abinda Ubangiji ya aiko annabawa da shi. A cikin ɗa'a ga mutum, to akwai soyayya. Duk sanda za ka yi mutum ɗa'a ka bi umarnin shi sau da ƙafa, to akwai wani abu na soyayya. Matuƙar dai mutum ba yana yi bane bisa tilastawa, a'a, da hankalinsa da nutsuwarsa, kuma ba matsa masa aka yi ba, kuma yana biyayya sau da ƙafa, to akwai abin da yake tattare da wannan na soyayya. Don haka babu yadda za a ce ga mai yi wa annabi da'a, mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya san shi, ba zai yiwu ba a hankali, ba zai yiwu ba. Amma zai yiwu mutum ya yi da'awar so ɗin kuma. Zai yiwu a dan ita da'awar so ɗin a baka take ba za ta yi wuya ba, amma aikata so ɗin a aikace wanda zai nuna gaskiyar so ɗin shi ne mai wahala. Inda a ce kawai annabawa in sun zo kawai ta ake a so su, kawai ka faɗa da baki kace ina san. Da ba wanda za a yi ta rigima da shi, su Abu Jahal, su Wahid, ai duk suna san Annabi, ba sa san Annabi, duk suna san shi, girmama shi suke yi, al-Aminu ne waye, duk suna yabansa. Abu Talib har ya rasu yana san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba wannan ake bukata ba, a je kana san shi to amma yi masa da ka rungumi abin da ya zo da shi, ka makalkalewa sunnarsa, ka yayata abin da ya zo da shi, ka yada shi, ka yi aiki da shi a karan kansa, ka sa iyalanka da ‘ya’yanka duk su bi wannan abu, wannan shi ne alamar kana san abu. Saboda haka babu wani shakhsiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin annabawa wanda kawai aka kawo ta dan kawai a riƙa kallanta, kawai a ji ana so a zuciya. Shi yasa babbar alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya masa da'a, ta ce babbar alama ko Al-Qadi Iyaz mai a shafa abin da ya ce kenan, da ya kawo babin alamomin san manzon Allah, farkon abin da ya fara da shi, farkon alamar san manzon Allah ya masa da'a da aiki da sunnoninsa. To amma inda awar baki ce babu wahala, ba ta da wahala. Shi yasa Yahudawa suka ce su masoya Allah ne, وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دابا وهلا بيود يجي شي الله شي يكي سان الله الله شي يكي سو مشركين سكاي دعور سان الله اي الله يباسو جرباوا ان سن تي جرباوا سنا سان الله ان بس تي بقريا سكي فداتي تباكي كوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكما يدا بوكا شافدا انن ƙarshen ayar yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum shine babban abin da dan adam yake hankuro, ba farkon ayar ba. Qul in kuntum tuhibbunallah, wannan kowa zai iya dabbaka wannan a baki, yake shi masoyin Allah ne, shi masoyin manzon Allah ne, har ma ai kungiya ce su ne kungiyar masu san manzon Allah, har da shugabanta, shugaban masu san manzon Allah, kuma gobe in aka yi rikici sai a ce an tube shi daga shugabancin san manzon Allah. Kaga in har da gaske na san manzo Allah, zaka yadda kuma a cire ka, sai sakataren masa wannan shugaba na biyu, kai da ake so in aikin da'a ne ayi munafasa, kai ka zauna kai ne na biyu, kai kuma wai mabiyi ne a cikin kungiyar, kai mabiyi ne, kai memba ne. To kaga tun daga ran ka akwai shirme, akwai wasa, wasa da addini, akwai wasa da addini. Kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine a goren yi masa da'a da bibiyarsa da aiki da abin da ya zo da shi, wani abu ne wanda yake ibada. A ibada ba a cewa ga kungiyar masallata, ko an taba cewa ga kungiyar masallata, ga kungiyar yan azumi, ga kungiyar azumin litinin, kuna kungiyar yan azumin litinin, kungiyar yan qiyamul layli. Saboda wannan ibada ce kowa tsakanin shi da ubangijinsa. Inna akramakum indallahi atqakum, ba wanda zaka zo kana yi masa gori dan kana yi wa Allah biyayya, dan kana azumi. Qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim. Saboda haka wannan aiki ibada ne, in mun yarda san Allah da san manzon Allah daidai yake da imani da Allah, da imani da manzon Allah, za mu zo mu yi kungiya ta al-mu'minuna billahi, ko mu ce ga al-kungiya ta al-mu'minuna bil yawmil akhir, ko ga kungiya al-mu'minuna bil kutubi war rusuli. Kada wanda wani abu ne da kowa yana jin sa a jikinsa, kuma yana kokarin bakin gurguru ya ga ya dabbaka tsakanin shi da ubangiji, ubangiji shi zai ba shi lada. To me yake cewa akwai wata kungiya har ma a zo a ce an yi taro na masoya manzon Allah, kuma an zaɓi wanda ya fi kowa san manzon Allah, an ba shi kyauta, sai a za a yi ka iya ganewa ya fi kowa san manzon Allah. Kamar ka ce ga wanda ya fi kowa tsoron Allah, ka yi masa karrama, wanda kuma wani abu ne daga Allah, kamar yadda Annabi ke cewa attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalath marrat, yace inna akramakum indallahi atqakum innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Wannan wani abu ne da yake gurin ubangiji, kowa dai yana fafutuka, kuma a ka'ida duk mumini zai kyautata wa dan uwansa mumini zato, ina kyautata ma wani zato yana yin abin sa dan Allah, yana kyautata ma wanda zato, yana biyayya ga Allah. Wannan yana da kyau kowane mu'mini ya kyautata ma ɗan uwansa zato, amma ka yanke cewa ga wanda yafi kowa tsoron Allah, ga wanda yafi kowa san manzon Allah, ka zo har ayi masa kyauta, to gurin kyautar da yake so, in dai yana abin sa dan Allah ne yana neman kyauta, to tun daga nan zaka san cewa abin wasanni ne, wasanni ne, an saki layi. Kaga kowa ma tun da baki ne, kowa ma zai iya da'awa, domin da'awa ta baki ita tafi komai sauki, komai sauki. Yanzu kana iya tashi ka ce kai da hannu ɗaya zaka iya rurrusa masallacin nan, a kyale ka da hannu ɗaya zaka sa kawai kai ta diddike garin masallacin nan yana zubewa, ba wahala. Zaka iya faɗa, ko akwai wanda ba zai iya faɗa ba? Ba za a yi wahala faɗa ba. Ka ce in aka baka kan mota kai yanzu abinci biyar zaka je Lagos, da'awa ce, ba za ta yi wahala ba. Kai a kyale ka zaka iya tashi kai tsuntsu sama, a kyale ka ka a matsa maka zaka iya tsuntsu, wannan da'awa ce. Amma yi to mu gani, to nan dai bala'i. Abinda zai tabbatar da da'awar shine abin. Shi yasa da suka ce suna san Allah, an ji kun yi wannan da'awar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ga jarabawa. Hasan al-Basri wanda yace Hasan al-Basri ke ta wannan ayar, jarabawa ce Allah ya yi ma wasu mutane da suka yi da'awar kansa, ya jaraba su ce to in kuna ga jarabawa, kowa ya zauna ya zana, wanda ya ci jaraba to da gaske ne. To kaga ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin sansa, kuma shine abinda kowane annabi aka nemi ayi masa biyayya. Wa ma arsalna min rasulin, wannan kaga na kira ce fi siyaqin nafyi tufidu al-umum. Wa ma arsalna min rasulin, babu wani manzo da muka aika, illa li yuta'a, sai dan ayi masa da'a. Amma wani zo ce ai ba tilas bane abu manzon Allah, abinda ake so dai kawai a so shi, amma ba tilas bane a bi shi, ka duba raba ɗaya biyu. Da qala ta'ala wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, Allah yace wanda duk yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a to haqiqa yayi wa Allah. Wa ulul amri min ahli al-ilmi wa ahli al-ibarati innama tajibu ta'atuhum idza amaru bi ta'ati Allah wa rasulihi. Da Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'minai cewa ayu alladhina amaru ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum, da yayi kira ga mu'minai su bi Allah, su bi manzon Allah, da kuma shuwagabanni daga cikin su. Magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai tafsiri dangane da fadar Allah wa ulul amri minkum, ulul amri ana nufin malamai da kuma shuwagabanni, su ne ulul amri. Shi yasa ya malam ya ce wa ulul amri min ahlil ilmi wa ahlil imara. To kuma a wancan lokacin bai yiwuwa a samu shugaba kuma jahili, za ka samu shugaba kuma malami. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba a lokacinsa, bayansa sayyidina Abubakar, bayansa sayyidina Umar, bayansa sayyidina Usman, bayansa sayyidina Ali. Haka duk wani shugaba da ya zo a da can za ka samu kuma malami. Wasu ma shugabannin halin tattafai za ga suna da shi, kamar al-Wazir ibn Hubayra, malami ne a mazhabar Shafi'i, waziri ne kuma yana da tattafai. To a da can shugabanni malamai ne, shi yasa za ga su suke limanci, su suke hurbar Juma'a. To amma yanzu a ce kiyamata local government din ku shi zai maka hurbar Juma'a, ai sai dai a raba masallatan, ba zai yiwu ba. To daga baya sai zama na ilimin daban, shugabannin daban. To shi ne Allah ya ce wa ulul amri min ahli al-ilmi wa ahli al-imarati innama tajibu ta'atuhum idza amaru bi ta'ati Allah, da'ar su tana zama wajibi a yayin da suka yi umarni da ayyu Allah da'a, wa rasulihi ayyu manzu sallallahu alaihi wasallam da'a. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih, النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى فداء إن قلتت شن حديثي وانا بخاري دا مسلم سكر ويتوشي منذ إلى شواء على وانا بخاري أبنى مسلم يرويتوشي إلى شواء على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. مسلم يرويتوشي حديثي دا عبد الله بن عمر منذ صلى الله عليه وسلم ينسى على المرء المسلم السمع والطاعة واجبين يقمتون مسلمين يجي بي ya ji abinda za a gaya masa, ya kasa kunne ya ji kuma ya yi da'a, sai usrihi wa yusrihi, lokacin da ake cikin tsananin sa ko lokacin da yake cikin sauki, ma'ana cikin abinda yake masa tsanani ko cikin abinda yake masa sauki, wa man shatihi wa makrahi, ko lokacin da yake cikin nishadi ko lokacin da baya cikin nishadi, a kowane hali yake idan shugabanninsa suka ce yi kaza to ya saurare su kuma ya aiki da abin. Malam yi umar bi ma'siyatillah, matukar ba an umarce shi ne da saban Allah ba. Fa idza umira bi ma'siyatillah, to idan har an umarce shi ne da saban Allah, fala sam'a wala ta'a, to anan babu ji babu bi. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin sahihai, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, babu biyayya li makhluqin ga wani abin halitta, fi ma'siyatil khaliq wajen saba wa mahalicci. Kaga kenan, ashe duk wanda aka ce ayi masa da'a, da'a ta dinnan tana wajaba ne saboda da'ar Allah madaukakin sarki. Idan har abin da zai yi horo da shi ko umarni da shi ya saba wa Allah da manzonsa, to anan babu da'a. Mala yake, wa amma shafi'u fata'ilun la tajibu ta'atuhu fi shafa'ati wa in kana aziman. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقت ولما اعتقت بيهلتا، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أنا شافع، وإنما قالت أتأمرني، وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها. ما لن يتي أما الشافع fata'il, shi wanda zai je kamun kafa ya nemi ceto, to mai roƙo ne, mai roƙo kuma la tajibu sha'atuhu, sa'atuhu da'a saba ta zama wajibi ba. Akwai bambanci tsakanin umarni da kuma roƙo, ina umartar ka kayi kaza ko ina roƙon ka kayi kaza, akwai bambanci ko babu? Wanda zai ce ina umartar ka, anan yana nufin wajibi, dole ka bi umarni in ka ƙi yin abin ka saba masa, amma ina roƙonka yana nufin ka yi masa alfarma ka yi, amma dan ba ka yi ba abin da zai ji a ransa, dan dama roƙo ne yayi. To me neman kamun kafa roƙo yake yi? La tajibu ta'atu fi shafa'ati wa in kana aziman, ba dole bane a ansa masa, a biya masa buƙatar da ya roƙa, ko da babban mutum ne zai iya roƙa. In aka fahimci shafi'un ne ba amirun bane, idan a wannan yanayi ba dole bane a ansa mata. To shine Ibn Taymiyyah ya kawo hujja akan wannan, itace hujjar itace hadisin Barira wanda yana cikin sahih al-Bukhari, yana cikin sahih Muslim. Hadisin Barira, yayin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saye ta daga gurin iyayen gidanta ta zama ya, to kafin ta zama ya tana auren wani bawa irinta, ana ce da shi mugis bawa ne, ita ma baiwa ce, sai suka yi aure. Daga bayan sayyida tana Aisha sai ta saye ta daga gurin iyayen gidanta, da zarar ka saye mutum to shi kira zama kana iya yanta shi, sai sayyida tana Aisha ta yanta ta, to yanzu ta zama ɗa, amma mijinta kuma bawa. Samun zamantowar ta ɗa shikira ya bada ya zamantowar ta ya, ya bata yancinta, ya bata yancinta ta zauna da shi, ta ci gaba da zama da shi ko ta kama gabanta. To shikenan da aka yi haka, yanzu ta zama ya, shi kuma ga bawanta, ga mijinta bawa, sai mijin nata shi kuma gashi yana bala'in santa, yana mutuwar santa. sai ya zama da ita kuma da ta ganin cewa yanzu ita ya ce ba baiwa ba, kawai sai ta rika daga masa kai, kawai sai ta fita sha'aninta. Sai ya zama da yana binta duk inda ta saka kafarta a cikin garin Madina, wato saƙo-saƙo, lungu-lungu, yana binta a baya yana ta kuka. Yana ta kuka dan Allah ta so shi, dan Allah ta so shi. To shi ne har manzo Allah ya tausaya mata. Mutumin nan gashi kamar ya mutu. Shi ne ya kirawo ta. Ya neme ta cewa da Allah sai ta zauna da shi. Sai ta tambaye shi, umarni ne kake bayarwa ko kamun kafa kake mata? Hal anta ta'muruni am anta shafi'un? Umarni ne ko ku a'a shafa'a kake mata? Sai manzo Allah ce la innama ana shafi'un, don a haƙƙinta a shari'a tana da dama, shikenan zamantowar ta ɗaya wanda ya raba ta da shi. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai danne mata haƙƙinta ba a matsayinsa na manzo wanda shi ya zo da shari'a. Haka sai bai ce umarni ba, dan da ya ce umarni ya zama wajibi kenan ta biyu. Kuma da yake ita ma malama ce, ta san bambanci tsakanin umarni da kamun kafa. Ta ce a ta'murani am anta shafi'un, shi kana umarta ta ne ko kuma shafa'a kake? Sai ya ce la innama ana shafi'un. Sai ta ce to shi kenan, ni ba zan zauna da shi ba. To shi ne har manzo Allah yake cewa kuna ba kwayin mamakin yadda mutumin nan yake santa. To su malaman fiqh suka ce to kaga anan ya nuna kenan dan babban mutum ya so wata har ya rika yin kuka, yana wasu yan maganganu da sumbatu, bai kamata a zarge shi ba ko bai laifi ba. Bai laifi ba, kun ga manzo Allah bai kira shi ba ya ce kai dai ka zub da mutuncinka, bai kira shi ya masa wannan faɗa ba. Saboda haka dan kaga babban mutum yana soyayya. To shi ne malam ya ce wa innama qalat yawwa, ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala barirata an tumsika zawjaha, sunan mijin mugis, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya roki barira da ta rike mijinta, wala tufariqu, kada ta rabu da shi, lamma utiqat, yayin da aka yanta ta, ko lamma a'taqat, yayin da ta zama ɗaya, wa khayyaraha annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ba ta zabi, fakhtarat firaqahu, sai ta zabi ta rabu da shi. Saboda in ta ci gaba da zama da shi, duk ƴaƴan da za su haifa su ma bayi ne. Wa kana zawjuha yuhibbuha, kuma gashi mijinta yana son ta. Faja'ala yabki, sai ya rika yin kuka, yadda yazo a ruwaya yatufu alaiha fi sikakil madina, yana binta lungu-lungu da saƙo-saƙo na madina yana kuka. Fata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an tumsikahu, sai manzo Allah ya rime shi ya roke ta da Allah ta rike shi a matsayin miji. Faqalat, sai barira ta ce ata'muruni, umarni kake bani? Faqala la, sai ce a'a, innama ana shafi'un, ni shafa'a nake yi, kamun kafa nake mata. Wa innama qalat ata'muruni, abinda yasa ta ce ata'muruni, wa qala, shi kuma yace innama ana shafi'un, ni shafa'a nake yi, limastaqarra inda almuslimin, saboda abinda ya riga ya tabbata gurin musulmi duka sun san da wannan, anna ta'ata amrihi wajibatu, yawa umarnin sa da'a wajibi ne, duk musulmi sun san wannan, shi yasa ta tambaya umarni ne, in umarni ne wajibi ta bi, bi khilafi shafa'ati, amma shafa'ar da zai ya roka ba wajibi bane, fa innahu la yajibu qabulu shafa'ati, shafa'a ta ba wajibi a karba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'o'i da yawa an karba, akwai kuma inda ya addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ce a'a, ba za a karbi wannan ba, domin addu'a shafa'a ce. Wali hadha lam yalumha annabi sallallahu alaihi wasallam ala tarki qabuli shafa'ati, ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge ta akan taki karbar kamun kafar da yazo da shafa'ar da yazo da ita ba, kaga wannan shine shugabanci na shugaba wanda ya san haƙƙin mutanensa. Yanzu in wani ne ya kira wani ya ce kai kaza, ko kuma ya nemi shafa'a wajensa bai yi ba, to shikenan sun bata. Fa shafa'atu ghayrihi min al-khalqi awla an la yajiba qabuluha. To idan har annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shafa'a kuma ba lalle a karba ba, kaga in wani ne wanda bai kai shi ba awla shi ya fi cancanta dan ba a karbi shafa'a ta bai haƙuri. To al-khaliqu jalla jalaluhu amruhu a'la wa ajallu min an yakuna shafi'an ila makhluqin. To Allah mai girma da buwaya, al'amarinsa ya ɗaukaka, ya buwaya a ce shi ma ya zama shafi'i. Kaga kenan ba lalle abi ba, in ka ce Allah shi shafi'i ne shi ma, kenan zai roƙa, zai yi a yadda a yi, za a kuma ƙi yadda a ƙi. To Ubangiji ya fi ƙarfin haka. Bal huwa subhanahu a'la sha'anan min an yashfa'a ahadun indahu illa bi iznihi. Bal ma ba shi ya je shafa'a a ƙi karɓa ba, ko kai mai shafa'ar baka ita kai ba sai ya baka izini. Yanzu sha'aninmu mu al'amarinmu ba sai ka bawa mai shafa'a izini sannan ya zo gurinka neman shafa'a ba, kawai zai kirdaji kusancin shi da kai da matsayin da yake da shi a gurinka, kawai ya zo gurinka yana neman wani shafa'a. Wannan al'amarinmu mu haka yake, amma Ubangiji baka isa ba, kawai ka je kana shafa'a ba tare da ya izini ba, sai ya baka wannan damar ya ce yi shafa'ar, kuma sai wanda ya yadda a yi wa shafa'ar sannan shafa'a za ta yi amfani. Kaga to wanda yake da wannan kasaita da wannan burinkasa kuma a ce shi ne zai dawo shafi'in, kuma kaga an mai da shi baya. Qala ta'ala, Ubangiji ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وبجدي سبحانه وتعالى يكتشوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنتي الله برحمة يا ركنا سبحانه ركيا ثبتك الله يا ركك يا ركنا بل baruku bar wannan magana ibadun mukramuna, duk waɗannan bayi ne da aka karrama su da aka girmama su. Annabawa ba za su zama ƴaƴan Allah ba, sai dai su zama bayi ne waɗanda Allah ya karrama su. Haka nan mala'iku ba za su zama ƴaƴan Allah ba, sai dai su zama bayi ne da Ubangiji ya ɗaukaka sai girmama su. Waɗannan da kuke cewa ƴaƴan Allah, wato su mala'iku, ibadun mukramuna, bayi ne da aka karrama su. La yasbiqunahu bil qawli, ba sa rigayar Ubangiji ta hanyar faɗar wata magana wacce bai sa su ba, ba sa rigayarsa. Wahum bi amrihi ya'malun, kuma su da umarninsa suke aiki. To ba sa shigewa gaba su ba da wani command wanda Ubangiji ba shi ya sa su ba, kuma su ba a ba su command, Ubangiji ba a ba su command suke aiki da shi. Su ba za su ba ma wani ba sai Allah ya sa su, sannan su in an ba su ba za su ki aikatawa ba. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Ubangiji yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su, ya san komai nasu ciki da waje nasu. Wala yashfa'una illa liman irtada, ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Wahum min khashyatihi mushfiqun, kuma su masu fargaba ne da makyarkata don tsoron Allah, masu cike ne da makyarkata da tsorata da firgita saboda khashiya ta Ubangiji. Wuta Allah ya dukulaha da kada ya shiga wutar. Wa yashfa'u fi ba'd man dakhalaha an yakhruja minha, haka nan yana ceto ga wani wanda ya shiga cikin wutar da Ubangiji ya fito da shi daga cikin wutar. Wato anan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira. Shafa'a ta lahira iri-iri ce, wanda wancan satin mun ambata su, sune anan Ibnu Taymiyyah ya dunkule faɗe su. Shafa'a ta al-uzma ita ce shafa'a da zai yi bayan mutane Ubangiji ya tashe su daga kaburburan su, an kusanto musu da rana, gobinsu yana neman ya haɗe su, ya cinye su, suna cikin wani hali na tashin hankali. A lokacin za su rankaya suna bin annabawa ɗaya bayan ɗaya, suna neman ya yi musu shafa'a wurin Allah, a yi musu hukunci, kowa ya kama gabansa. Kowanne daga cikin annabawa ɗin nan yana nuna abin ya fi ƙarfinsa shi ma ta kansa yake, har su zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nemi sheto wurin Allah, a yi musu wannan abin nan, kaba a yi musu wannan hukunci din. Kaga wannan ita ce ash-shafa'atul uzma, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita. bayan wannan akwai shafa'ar da zai yi musu na su shiga aljanna, kamar yadda muka faɗa wancan satin, bayan an yanke hukunci dan aljanna ya tafi aljanna, to babu wanda zai fara shiga sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga. Kaga ya zo ya shiga domin kuma ku samu shiga, shafa'a ce. Inda zai ki shiga haka za ku ta zama a waje. Wa yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min ummatihi, sannan kuma wani ceton shi kuma waɗanda suka yi kabira, manya-manyan laifuffuka daga cikin al'ummarsa, ya cece su gurin Allah. Ya ceci wanda ya cancanci shiga wuta, an yi hukunci ya cancanci wannan kawai, abinda ya rage shi ne a ce mala'iku khuzuhu faghulluhu, a kama shi a ɗaure shi a jefa shi cikin wuta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya nemi Allah maɗaukakin sarki masa rangwame, a yafe masa, a kai shi aljanna, Allah ya karɓi wannan shafa'a ɗin. Akwai shafa'ar da zai yi na wanda yake ya riga ya shiga wutar ma, a ce a fito da shi saboda imanin da yake tare da shi, bayan ya shiga wutar kuma a fito da shi a sa shi aljanna. To duk wannan shafa'a ce iri-iri wanda manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi. Kaga ashe Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira. Wala niza'a baina jamaahiril a'immati annahu yajuzu an yashfa'a li ahli ta'ati, babu sabani tsakanin daukakin limamai na musulunci cewa ya halatta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ceto ga waɗanda suke masu da'a, almustahiqina thawab, wanda sun cancanci sakamako yayi musu ceto su shiga aljanna. Sun yi da'a amma kuma sun yi laifuffuka, kila laifuffukan su sun rinjayi ayyukan su na ƙwarai. Kaga waɗanda sun cancanci shiga wuta amma kuma ta wani bangaren suna da salloli, suna da azumi, suna da sadaka, sun yi wani ayyukan alkhairi, to sai a cece su duk da gashi dai sun cancanci shiga wuta amma kuma suna da da'ar da suka yi wanda ita ma sun cancanci sakamakonta, sai a ce to a cece su su shiga aljanna. To duk Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan, kuma duk malamai manya na musulunci sun yarda da wannan. Walakin da katiran min ahli al-bid'ah والخوارج والمعتزله انكروا شفاعته لاهل الكبائر. sai dai da dama daga cikin yan bid'a, da khawarijawa, da mu'tazilawa, da dukkan wani wanda yake hukunta dawamar mai kabira cikin wuta, ko yake hukunta kafircin mai kabira, sawa'un yana cikin kungiyar khawarijawa ko baya cikin kungiyar khawarijawa, to yana da ra'ayin cewa in an shiga wuta an shiga kenan. Sauraka za ku ga yan alqur'ani wanda ake ci musu alqur'aniyo da su ma suna inkarin shafa'a, domin wai Allah ya ce wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto ba zai yi amfane su ba. Don haka kenan babu wani wanda zai yi ceto a ranar lahira, in ma an yi ceton ba zai yi amfani ba. Ta ce wala yuqbalu minha shafa'a, ubangiji ya ce ba za a karɓi ceto daga gare su ba, don haka ceto ba zai yi amfani ba. To suna hujjoji da irin waɗannan ayat da suka zo inda ake maganar cewa kafirai waɗanda suka mutu da kafirci babu wani wanda zai cece su, zai tsamo su daga wuta. Ayoyi duk da suka zo suna magana ne akan kafirai da suka mutu kan kafirci, ba wanda ya mutu da imani ba. Wanda ya mutu da imani, hadisai sun zo masu tarin yawa wanda sun kai matsayin tawaturi, dukkanin su kuma sun tabbatar da cewa za a ceci dukkan wani wanda ya mutu da imani a zuciyarsa, ko da kuwa ya yi aikin kabira, ko da kuwa Ubangiji ya sa shi wuta ya wanke shi daga wannan kabira ɗin, Ubangiji zai fitar da shi ta hanyar ceto a kai shi gidan aljanna. Khawarijawa da Mu'tazila ba su yarda da wannan ba. Ankaru shafa'atahu li ahli al-kaba'ir, sun yi inkarin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu kaba'ira. Fa qalu la yashfa'u li ahli al-kaba'ir, suka ce ba zai ceci waɗanda suke masu manya-manyan laifuka ba. Bina'an ala anna ahlal kaba'ir indahum la yaghfiru Allahu lahum, sun gina mazhabarsu da aqidarsu akan cewa dukkan wani mai kabira Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba. Wala yukhrijuhum minan nar, ubangiji ba zai fitar da su daga wuta ba, ba'da an yadkhuluha, bayan sun shiga wutar. La bi shafa'atin wala ghayriha, ba zai fitar da su ba ta hanyar shafa'a, ba zai fitar da su ba ta hanyar wani shafa'a akan wanda suka gina cewa babu shafa'a. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر. أما مذهب الصحابي ده تابعي ده الإمام المسلمين ده سورا أهل السنة دكا أهل السنة والجماعة مذهب رأي أكيد رسو annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi ahli al-kaba'ir, manzo sallallahu alaihi wasallam yana ceto ga waɗanda suke masu kabira, wa annahu la yukhalladu fi an-nar min ahli al-iman ahad, ba za a dawwamar da wani wanda yake mai imani a cikin wuta ba, bal yukhraj ko yakhruju min an-nar ko yukhraju min an-nar man fi qalbihi mithqalu habatin min iman aw mithqalu dharratin min iman, za a fitar da dukkan wani wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai kwaya ta imani ko daidai kwayar komayya ta imani, wato komun kankantar imanin da yake cikin zuciyarsa, wannan zai zama masa dalilin da za a fitar da shi a dalilinsa zuwa gidan aljanna. Lakin hadha istisqa wal istishfa wat tawassul bihi wa bi ghayrihi kana yakunu fi hayatihi, Ibn Taymiyyah ya yi wancan maganganu ne kawai saboda wani bayani ya taho dan ya tabbatar da shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama, amma istishfa'in sa a nan duniya da tawassuli da shi wa bi ghayrihi ko waninsa yakunu fi hayatihi, yana kasancewa yayin da yake da rai za a je domin a tawassuli a wannan lokacin shi ne kamun kafa da addu'arsa, kamun kafa da shafa'arsa, a je a gaya masa matsala ya daga hannu ya addu'a. Kaga anan duniya yana kasancewa lokacin da yake cikin mu ne, bi ma'ana annahum yatlubuna minhu ad-du'a fayad'u lahum, ma'ana suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sai ya musu, fa kana tawassuluhum bi du'aihi, tawassulin da suke yi da shi ta hanyar addu'arsa, wal istishfa'u bihi talabu shafa'atihi, istishfa'i kuma shine neman shafa'atihi, yana ya binnan ya musu shafa'a, wa shafa'atu du'a'u, shafa'a kuma addu'a ce. Sai mu kwana anan sai zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu, Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan yace bayan wannan littafin wanne za mu sa, wato me kake ci na baka na zuba, ni kai da ina tunanin wanne ya kamata musa, kuma nan ba da dadewa ba insha Allah zan yanke hukunci akan littafin da ya kamata mu karanta, amma dai a kwana da sanin cewa littafin da za mu karanta daya ne daga cikin littattafan bijimin malamin nan Sheikhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah, saboda haka mun dinga yi kenan, mutumin da yawa da littattafai sun fi dubu, kaga ai kawai iyayenka kuma ba littattafan yanzu da suka fi dacewa da wannan zamanin da wannan marar irin littattafansa, shi yasa littafansa ne ko shi kake karanta sai ka fi kamar a zamanin aka rubuta su, kamar dan an ga abin da yake faruwa ne yasa aka rubuta littafin, wanda yanzu ka ga littafin sama da shekara 700, sauraka muna nan muna tunani wanne ne ya fi dacewa, suna da yawa kuma kowanne ya dace, to amma wanne ya fi a fara da shi kafin a je, akwai wanda za a zo a sa ma da yawa sai dai a yi tabbaci wasu ba su gane maza yake cewa. Daga wannan laraba za a fara karatun wasiyatul kubra, abinda ba mu sanar ba shine karatun wasiyatul kubra sai laraba ta sama, ba wannan ba, don lahadin da ta wuce waccan ba wannan ba, waccan lahadin muka yi karatun, saboda haka laraba ta sama ba wannan ba, za mu fara wasiyatul kubra ba kuma fara za mu ba, za mu ci gaba don da mun fara, za mu ci gaba da karatun wasiyatul kubra don bayan sati biyu ku to sobi a wata a masallacin al-Imam al-Bukhari da ke Rijiyar Zaki. To wannan yake cewa mutum ne yana aiki a asibiti, wasu kamfanoni wanda suke yin magunguna sukan kawo masa, sukan kawo musu kyaututtuka, to wai sa karɓi wannan kyaututtukan, ban gane me yake so ya ce ba, suna kawo musu kyaututtukan magani, to ya za a yi in da kamfani ya ka kyautar magani ka tambaya ya kamata ka karba ko ka karba, ban gane wajihin tambayar ba, yana nufin to ai ya dunkule tambayar, yana nufin kamar suna kawo musu magungunan ne domin su rika rubuta maganin kamfanin. To abinda da ya kamata likita amana ce aka bashi, magungunan nan iri-iri ne, kuma akwai wanda ya fi kyau, akwai wanda baya da kyau, akwai wanda ya kamata ya rike amana. Kada kawai dan an kawo masa ana bashi kyauta shikenan kuma sai ya rika rubuta maganin da ya san ba mai kyau bane, ko ya san cewa yanzu ya daina amfani, tare da cewa ga masu amfani a kasuwa ana sayarwa, amma dan waɗannan suna bashi wani abu sai ya rika rubuta marasa kyan, yana tura marasa lafiya don su cigaba da cutarsu, cigaba da samun rashin lafiyarsu, su kasa samun sauki. Wannan babu shakka cin amana ne, cin amana ne ga al'umma, cin amana ne ga waɗanda suka bashi wannan aiki. Don haka wannan abun in har zai karɓa da niyyar ya haka to rashawa ce. In kuma wani abu ne na kyauta, duk da ya san cewa ko sun bashi ba lalle ne ya amfani da wannan damar ko wannan kyautar da rubuta maganin su ba, dan ya karɓa ya bawa marasa lafiya babu wani abu, amma ya sani cewa ha'inci wani abu ne da Allah madaukakin sarki zai kama shi a kansa. Ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wanda yace yana son tarihin mazhabar Hadawiyya, ita ma mazhaba ce kamar guda hudu. Na sha faɗa mazhabar Hadawiyya, Hadawiyya ba wata mazhaba bace, kawai dai mabiya wani malami da ake kira Imam al-Hadi, ba wai wata ma mazhaba bace babba kamar Malikiyya, Shafi'iyya, a'a wani bangare ne na cikin malaman Zaidiyya kawai shikenan, ba wani abu ne mai fadi har da zai tashi hankalinka. Na san watakila kana karanta a cikin littafin Shaukani da littafin Sana'ani, suna cewa Hadawiyya Hadawiyya, su kuma suna faɗa ne saboda a ƙasar su akwai abu, akwai mabiyan. Amma in ka ɗauke nan din a yanzu ma haka Zaidiyyar a Yaman ta mutu, Zaidiyyar ta mutu, sunna ta yi ƙarfi. Saboda haka wani abu ne wanda sai dai ka karanta shi kawai don ka ji dai ra'ayin wasu, amma ba wai don akwai su ba ko suna nan suna ta rubuce-rubuce suna fito da littafai, ba ka samu ba. Gaya mun ƙa'idojin addu'a a sunna. Babbar ƙa'ida ta addu'a shine ka yi addu'a da abin da yake an shar'anta yin addu'a da shi. Kada kai addu'a da take ta kunshi shirka, kada kai addu'a da take akwai i'tida, akwai ta'addanci a ciki, wato ka roƙi abinda ba a roƙa, abinda ya saba al'ada, kai kawai ka roƙi ka ce Ubangiji ya baka. Wannan i'tida ne fi du'a. Mutum misali ya riƙa roƙon Ubangiji ya masa fiffike dan ya riƙa tashi sama, kaga wannan ta'addanci ne a addu'a. Ba a yi mutum dan ya riƙa tashi sama da fiffike ba, wannan ta'addanci ne a cikin addu'a. To duk abinda ko ka riƙa addu'a, Allah ya maida kai mala'ika ko ya maida kai aljani, wannan duk i'tida ne fi du'a, bai halatta ba. Kada kai addu'ar da take kunshe da saban Allah, to kai addu'a don wani ya cutu, cewa nan yana gallaza mun, ya Allah ka gurguntar da shi, ya Allah ka karya masa kafa, ya Allah ka tsiyata shi, kawai don kuna sabani, wannan bai halatta ba. Addu'ar da za ka yi wa ɗan uwanka mummuna kawai saboda sabani da ke tsakanin ku, ko kana jin haushinsa, ko watakila ma shi ya fi ka gaskiya akan abin da kuke rigima, wannan shi ma yana cikin i'tida' fi du'a, bai halatta ba. Ko ainihin ya kasance kana roƙon abin da yake ma'asiya ne, saban Allah ne tsakwaran barawo, yana addu'a Allah ya bashi sa'a. Kaga addu'a ce da ma'asiya, barawo ma yana cewa Allah ya bashi sa'a, Allah ya kada tsautsayi da asara. Ko karu wata dinga Allah ka kosoma, kaga wannan duk itida ne, addu'a ce amma bi ma'siyatillah, du'a ce ta hanyar saban Allah. Ko ƴan siyasa su rika addu'a Allah ya ba su nasara don su sata, sai su sun gaji da zaman azumi, ba su azumin na ya su zaman azumi ya Allah ka ranar da za su buɗe baki, wai sai ranar buɗe baki, wai ranar da zai ci kuɗinka. Kaga wannan shi ke nuna alamar babu manufa. Kuma za ka ga ɗan siyasa ya fito da faɗa, mu fa mun gaji da zaman katanga, mun gaji da zaman azumi shekara hudu, mun kuma yin shekara, ko mu kuma wata shekara hudu muna azumi, sai ka jiwa ɗan uwansa kuma yana lallashinsa, kai haƙuri an kusa buɗe baki. Kaga irin wanda ya kamata da ya fito a mai duka. Masu magani. To, in sun ce Allah ka ciniki ba wata nufin Allah saukar da cuta wajen maganin sai sai. Allah ka ciniki waɗanda suke ba su da lafiya suna son sayan magani ba kuɗi, Allah ba su kuɗi su zo su saya. Amma ba za ka ce shi mai sai da magani ka ce kada ya nemi abin da ciniki ba. In ya nemi ciniki a kyautata zato ba wai yana nufin cututtuka su ta yawo ba. A yana nufin Allah ya hore wa mutane abin saya, mutum nawa ne zai je a rubuta masa magani ba zai iya saya ba. To Allah ya hore musu abin saya, kaga shi kuma kasuwarsa ita buɗe. Allah ya ɗora shi kan wani ya roƙi abin da yake nema gurin Allah, Ubangiji shi yake rarrabawa ya ba kowa nashi, ba ya ɗaukan nauyin ya ɗora, dan me zai ɗora kan wani? Ma'ana shi ya rasa kai ka samu. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وبجد شيء ربنا يوافقوا يا باش داش سودم إذا كنت أقول لكم واني تو وانا قموة أبني لبو كان أسان وانا أبو أقول واني كان أسوك جيك تنبيشي أما كان أجن قوبة ذي أبن نبا فولاك إنت وننسيقة شي وبجد يسايا يسورالين كما يبيامون بقاتاتا كما يبيامون بقاتاتا بيكوشي kada ka je neman abin da ya saba wa shari'a, akwai cutarwa a cikinsa, kuma ka ce Ubangiji ya dora ka, shi ba zai shiga cikin ittida. Amma in haƙƙin ka ne, amma kada jin cewa wataƙila zai dan ja, sai kai addu'a ko wani ne kake bin shi bashi yana da kuɗin da zai biya ka amma ya taurare ya ki biyan ka, kai addu'a Allah ka dora ni kansa, ma'ana dan ya biya ni bashi na, wannan ba komai. Haƙƙin ka kake neman wancan satin kai magana akan ceto wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi wa al'umma. To akwai hadisi da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Fatimatu ƴarsa cewa ta cici kanta daga Allah, ta tambaye shi duk abin da take so a duniya dan ba zai amfa mana mutu komai a gurin Allah ba. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kira ga duk danginsa har daga ciki har da ƴarsa Fatima, Allah ya kara mata yarda, yayi kira da cewa su karɓi addinin da yazo da shi. Shine ishtaru anfusakum min Allah, ku karɓi addinin da nazo da shi, ku shigo musulunci. Duk wanda ya mutu bai shiga musulunci ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wadatar da shi a gurin Allah. Shine ma'anar hadisin, ba yana nufin manzo Allah ba zai ceto ba, dan shi nan yana cewa to malan ceton manzon Allah sai ga wanda suka aikata nagari, nagari ne ko kuwa a yanzu muka gama karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto li alil kaba'ir, ga waɗanda suka yi kabira, suka yi miyagun aiki. Zai yi ceto ga waɗanda suka yi nagari, kamar yadda muka ce akwai shafa'atul uzma, wanda ta kunshi mutanen kirki da wanda ba na kirkin ba, ta kunshi kafirai da wanda suke musulmi, ta kunshi mutanen da na yanzu, al-awwalina wal-akhirina, duk sun shiga ciki. Shafa'atul uzma kenan, shi yasa ake ce mata uzma, da duk halittu za su bori wannan shafa'a din. Sannan shafa'a ta ga waɗanda suka cancanci shiga wuta kada su shiga, sannan shafa'a ta ga wanda suka cancanci shiga wuta kuma suka shiga akan a fitar da su, sannan shafa'a ta ga ƴan wanda suka cancanci shiga aljanna su shiga aljanna, sannan shafa'a ta ga wanda suka shiga aljanna din Ubangiji ya ƙara musu matsayi a cikin aljanna din. Duk wannan nau'i ne na shafa'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi. Kaga a shikenan, ko da mutum yayi na ƙwarai, ko an samu yayi laifi, in dai mu imani yana cikin zuciyarsa, to zai samu shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaru anfusakum wato bil imani billah, ku ceci kanku, ku sayi kawukanku ta hanyar imani da Allah. In ba ku yi wannan ba, to sune Allah madaukakin sarki ki cewa ceton mai ceto ba zai amfane su ba, shine la'ubu ne anku minallahi shay'a. Sannan yace ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da yaje Isra'i da Mi'raji. Sai dai mi'irajin ko Isra'i kan waye ke cewa ya ga Allah a Isra'i? Mutane ba sa bin mace tsakanin Isra'i da mi'iraji. Isra'i shine zuwa Baitul Maqdis, mi'iraji kuma daga Baitul Maqdis zuwa sama ta bakwai. Saboda haka mi'iraji ake maganar ganin Allah, ba Isra'i ba.
da ya je Isra'i da Mi'raji, kuma an kafa hujja da wasu ayoyi daga cikin suratul Najmi, kuma an halicce mu da hasken manzon Allah ne, to malam meye ingancin su waɗannan maganganun?
Maganar ayoyin suratul Najmi, kaje ka nemi tafsirin suratul Najmi da muka yi,
mun faɗa da magana akan batun ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga Allah da yayi Isra'i ko bai Mi'raji ko bai ganshi ba. Da magana da yin muka fi karkata zuwa gare ta shine ya gan shi amma da zuci, ba wai da ido ba. Mun ka kawo maganganu, don haka wanda ya ce ya gan shi yana nufin bi kalbihi, wanda ya ce bai gan shi ba yana nufin bi ainihi. Saboda haka maganganun duka biyu ba sa cin karo. In ka koma can za ka ji faɗaɗɗiyar magana da maganganun sahabbai su Abdullahi dan Mas'ud, su Abu Zar, su na Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'i, don mun kawo maganar cewa an halicci duniya da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan irin karerai ne da ake fada, ba su da tushi. Allah madaukakin sarki ya halicci aljad, ya halicci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada, ya halicci mala'iku daga haske, ya halicci aljannu kuma daga wuta, sannan kuma ya halicce ku min ma wasifa lakum, ba haka Allah annabi ya ce ba? Wannan shine abin da aka sani. Bana nawa take yi da sati? Duk wata tana kwana uku, sai kuma daga baya yake karuwa ko? In yana karuwa, abin da za ta yi in har ta san jinin al'ada, ta san kalarsa, ta san kamanninsa, kuma wannan da yake zuwa din yayi kama da jinin al'adar da ta saba gani a cikin kwana uku, to za ta ci gaba da lissafawa har inda za ta kai. Wasu malamai suna cewa al'adar ire-irenta mata a garinta ko a 'yan uwanta ko a danginta kwana nawa ba ta wuce kwana biyar, kwana shida, kwana bakwai, to daga wannan lokacin kuma duk wani jinin da zai zo sai ta dauke shi a matsayin jini ne na rashin lafiya. Za ta yi wanka, ta yi sallolinta gaba daya, wato za ta yi lissafi da aglabin nisa. Na farko, idan har ta gane cewa ba irin jinin da ta saba gani bane, daga kwana uku shikenan wannan jinin za ta dauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne. Amma in har wannan jinin ya zama irin wanda ta saba gani ne, to za ta ci gaba da shigar da shi cikin jinin al'ada har zuwa mafi yawancin kwanaki da mata suke al'ada, wanda bai wuce 6-7 ba. In ta yi waɗannan kwanaki kuma duk da haka jinin ya ci gaba da zuwa, to za ta yi wanka, ta ci gaba da salloli, tana kuma alwala akan a ga kowace sallah, wannan jinin kuma za ta ɗauke shi a matsayin jini ne. Wannan ita ce magana mafi inganci. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.